sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 28 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kani labarai.
Shugaban kasar Tanzania ya ce bai yadda da turawan yammaci ba akan rigakafin corona. Yara sama da miliyan 1 ne ke fuskantar matsananciyar rayuwa a Habasha. Haka jiya shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki uku.
To kani labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an shiga zaman tsartsar a sassan kudu maso gabashin Najeriya bayan wata fafatawar da aka yi tsakanin 'yan awadin Biafra da sojojin Najeriya.
To ayyana da ke tasowa tsakanin 'yan Biafra da sojoji, to idan suka rige suna lafiya suna kwantar suna zuwa suna kashe 'yan sanda suna kone motocinsu da sojojin.
A Kaduna arewacin Najeriya kuma, gudu aka yi aka bar ƙauyuka wajen 30 saboda kashe-kashe da garkuwa da mutane.
Yanzu an sace mana mutum 105. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa da sabon hafsoshin soja da aka kawo. Ina roƙon su.
Za kuma a ji cewa har yanzu wasu manya da sauran 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da sauya manyan hafsoshin soja da aka yi. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatar kun waye gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya gargadi ministan lafiyar shi da cewar kada ya yi saurin karbar allurar rigakafin annobar coronavirus. Yana mai cewa babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma tana aiki. A lokacin wani jawabin sa jiya Laraba a yammacin kasar, Magufuli ya nuna tababa ko rashin amincewa da magungunan da kasashen Turai suka hada. Ya kara da cewar idan har Turawa suna iya samar da magani, aida sun samar da magungunan cutar kanjamau, tarin fuka, da yanzu sun zama tarihi. Haka da an samar da maganin zazzabin cizon sauro da ciwon daji kansa. Magufuli ya umarci ma'aikatan lafiya da cewar kada su fara amfani da maganin har sai ƙwararru a ƙasar ta Tanzania sun tabbatar da ingancin rigakafin. Ya ce Tanzania ba za ta zama ƙasa da za a yi gwajin allurar rigakafin a kanta ba. Shugaban dai ya ayyana ƙasar da cewar ba su da annobar coronavirus, ba kuma wanda ya mutu a sanadiyar kamuwa da cutar. A Habasha kuwa kimanin yara sama da miliyan 1,300,000 ne ke ci gaba da fuskantar matsananciyar rayuwa a sanadiyar rikicin yankin Tigray wanda ya shiga mako na 12 a cewar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta kara da cewar rashin sarari da hukumar UNICEF bata samu ba don kai agaji ga yaran na iya kara jefa yaran cikin wani mawuyacin hali. Ba mu da cikakken masaniyar halin da yaran suke ciki. Damuwarmu ita ce abinda ba mu sani ba kan iya zama suna cikin wani yanayi mai hadari. Karancin masaniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke da shi da kuma yadda aka lalata asibitoci ya sa ba za mu iya kai wani agaji ba. Hasali ma an daina kai rigakafi a yankin kasar ta Habasha, a cewar sanarwar wadda ta kara da cewar samun ruwan sha mai kyau ma ya zama babbar matsala don rashin man fetur da za a iya tada mashina don samun wuta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki da zimmar kawo ƙarshen matsalar ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wannan matakin zai maido da martabar bincike a kimiyyance da amfani da sahihan alƙalinma wajen tsara manufofin gwamnatin Amurka. Mako guda kenan da aka rantsar da sabon shugaban na Amurka wanda ya kira yarjejeniyar ɗumamar yanayi a matsayin dadaddiyar yarjejeniya. Biden ya ce lokaci yayi na daukar mataki lokacin da yake jawabi a fadar ta White House. Ya kara da cewar ba za mu iya jira nan da zuwa wani lokaci ba, mun san abin da ya kamata mu yi, ya zama tilas mu yi. Gabanin rattaba hannun shugaban Biden akan dokokin uku ta wajen amfani da ikonsa na shugaban kasa. Fadar White House ta ce wannan shine zai baiwa Amurka daman cimma burinta na rage yawan hayakin da ke bata yanayi nan da shekara ta 2035. Kana da kai Amurka ga matakin ba gudu ba ja da baya a bangaren tattalin arziki mai dorewa nan da shekarar 2050.
Anjima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kudu maso gabashin Najeriya, inda aka shiga zaman ɗarɗar da tsoro tun bayan wata mummunar arangama da aka yi tsakanin sojoji da 'yan kungiyar awadin Biafra, rikicin da ya samo asali daga karamar hukumar Olu ta jihar Imo. Ga wakilin muryar Amurka Alphonsus Ikoro Igwe da cikakken rahoton.
A yankin kudu maso gabashin Najeriya ana zaman zulumi a karamar hukumar Olu da ke jihar Imo, bayan wani rikicin da ya barke tsakanin jami'an rundunar sojin ƙasa da wasu da ake zargin kuratan Eastern Security Network ne, wato wani sabon reshen tsaro na kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB. Bayanai sun nuna cewa daga ranar Lahadi zuwa ranar Litinin da suka gabata ne bangarorin biyu suka yi musayar wuta mai zafin gaske a garin Olu, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Lamarin da ya sa gwamnatin jihar Imo nan take ta kafa dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomi 10 da ke yankin Olu, kuma ta ce dokar za ta kasance zuwa duk lokacin da za ta dage ta. Aliyu Isiaka, wani mazaunin garin Olu da ya sha da kyar, ya shedawa sashen Hausa na muryar Amurka kamar haka.
Mun mazauna Olu ne gaskiya, to hayaniyar da ke tasowa tsakanin 'yan Biafra ne da sojoji, to idan suka ga suna nabarwa suna kwantar kwana suna zuwa suna kashe 'yan sanda suna kone motocinsu da sojojin, to shi ne sojojin sun ka zo sun ka kai musu wani operation sun ka mamaye su su ma sun ka rama, bayan sun tafi abin ya fi ƙarfinsu. Kuyan da faran to gabe da kawo sun ka ji sun ka dawa kan Hausawa, suka daga masallaci suka same mu, idan mutane masallaci mun kashe ba kowa suka wuce suka kaso Hausa na Hausa suke suna zuwa suka bude wuta.
Lamarin Hausa ka dai shafa
Hausawa ka dai shahada sha'in ya muri ko dai ba wani kabila Hausa ka dai shafa.
To sai dai gwamnatin jihar Imo ta bakin kwamishinan yada labarai Mr. Declan Emelumba ta musanta wannan zargin da cewa hakikanin gaskiya lamarin ba hake yake ba. Ya ce ya wannan zai zama gaskiya, ina gaskiya a wannan abin da ya faru a Olu, kuma har yanzu ba mu gano adadin mutanen da lamarin ya shafa ba, amma wasu na cewa ya shafi 'yan arewa kadai ne. Taya wannan za ta yiwu? Waɗannan wasu mutane ne da ke ƙoƙarin yin amfani da wannan yanayi na bakin ciki su iza wutar rikicin ƙabilanci, kuma abin da suke faɗi ba gaskiya ba ne. Haka shi ma Mr. Morris Obunna, wani ɗan asalin garin Olu, mazaunan garin Olu, ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce wannan ba gaskiya ba ne, saboda akwai wasu mutanenmu da lamarin ya shafa, ba Hausa kaɗai ba. Wasu mutanenmu a nan ma sun rasa rayukansu. Olu gari ne mai tattare da jama'a daga ko'ina, kuma mutane daga nesa da kusa sukan zo su yi harkarsu a nan. Saboda haka, wannan lamarin ya shafi kowa da kowa ne. To dai kawo ga lokacin tura wannan rahoton, ba a tabbatar da ainihin musabbabin wannan tashin hankalin ba, kamar yadda SP Orlando Ikoku, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo, ya faɗa.
As of now, any findings made as to the real cause of this very crisis?
None yet.
Akwai dokar hana fita daga yamma zuwa safe kamar yadda gwamnatin jihar ta sanya. Kwata-kwata abinda zan ga maka kenan yanzu. Ba mu gano ainihin musabbabin rikicin tukuna ba, kuma muna nan muna gudanar da bincike, in ji kakakin rundunar 'yan sandan. Alphonsus Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alafansus, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Tattaunawa da ake yi don kawo sulhu a tsakanin gwamnatin Siriya da kungiyar 'yan bindiga Hamas ta Falastinawa na daga cikin sabon yunkurin Iran na sake farfado da ƙawancenta a yankin, a cewar masana. Iran da kungiyoyin mayaka 'yan kanzaginta a ƙasashen gabas ta tsakiya sun kira ƙawancen nasu tushen turjiya. A wata ganawa da gidan talabijin na Iran Al-Mayaddin ya yi da Hassan Nasrullah, shugaban kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran a Lebanon, ya yaba wa yunkurin Iran na ganin an inganta dangantaka da tabbatar da haɗin kai a yankin. Nasrullah a cikin tattaunawar ya ce ya gana da Ismail Hani, shugaban Hamas, a lokuta da dama a wata ziyararsa a Lebanon a watan Satumban da ya gabata. Ya ce Hani ya ziyarci Lebanon don halartar taron manyan sakatarorin wannan ɓangaren na ƙungiyar Falastinawa. Jami'an tsaron Amurka sun yi gargaɗin yiwuwar ɓacin rai da wasu ke nunawa game da sakamakon zaben shugaban ƙasar na kwanan nan, da kuma wasu abubuwa da rashin jituwa suka haifar da mummunan tashe-tashen hankali a faɗin ƙasar. Ma'aikatar tsaron cikin gida jiya Laraba ta fitar a wata sanarwa a kundin bayanan ta'addancin cikin gida da cewar akwai rahotanni da ke nuna cewar akwai barazana a cikin al'umma wanda ake kyautata zaton har yana iya kaiwa har ƙarshen watan Afrilu. Ana ci gaba da samun rashin zaman lafiya a wurare daban-daban, kuma mun damu da yadda wasu ke nuna rashin jin daɗinsu da gwamnatin nan da kuma yadda aka miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Kundin ya ƙara da gargaɗin cewar za a iya samun ƙaruwar ayyukan ta'addancin cikin gida biyo bayan abubuwan da ya faru a ranar 6 ga watan nan a birnin Washington DC na hari da aka kai akan 'yan majalisu da gine-ginen gwamnati.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kaimu Najeriya, inda ɗumbin jama'a suka gudu suka bar ƙauyuka wajen 30 a yankin Kerawa na ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna arewacin Najeriya. Isa Lawan Ikara gare ka.
Alhaji Dayyabu Kerawa kansila ne da ke wakiltar yankin, kuma ya ce yanzu ka akwai mutane sama da 100 da ke hannun masu garkuwa da mutanen da aka rasa yadda za a yi a kubutar da su.
Muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa. Yanzu muna da gari 131 wanda suka tashi a mazabana na Kerawa da wani sashi na Sabon Benin Ward. Yanzu an sace mana mutum 105. Ina kira ga mai girma shugaban kasa da sabon hafsoshin sojin a kawo. Ina roƙon su Igabi local government, muna cikin wani hali na kunci da masiba na bala'i. Sojojin da aka zuba ba sa wace mutum 50, barayinan suna fitowa sama da mutum 200, ba za su iya fada musu ba. Akwai wanda suka je kai kudin, dan kudin suka je kaiwa da su da kudin duka an hada an rike. Akwai mutane da suka je kai kudi su ma an kashe su mutum 5.
Wannan matsalar tsaro da yana zuwa ne kwanaki kadan da alƙawarin da wasu 'yan bindiga suka yi wa fitaccen malamin addinin musulunci nan Sheikh Ahmad Abubakar Gumi a lokacin da ya zauna da su na cewa za su aje makamai ba za su ci gaba da sace mutane ba. Wani dan sintiri a yankin Kerawan ya ce abun ma da ya ƙara ƙaruwa kawai yake bayan wancan zama.
Ina cikin wanda suke shiga dajin nan. To baran gyama, radda ake so lura na aka shiga iyatawa. An shiga garin Anaba shekaran jiya, ƙarfe 2 na rana suka shiga Anaba. An zo nan kaɗanya, rana ɗaya an kwashi mutum 28. Cikin mutanen da aka kwasa akwai tsohuwa wadda aka tashi ta bacci, wallahi tashi yar shekara 80 aka harbe ta a wuya. Ta mutu nan take. Akwai mutanen da suka zo Maulidi Hayin Dam. An zo an kwashi 'yan Maulidin da mutanen garin. Yanzu idan ka taso tun daga Anaba, wallahi baka da wani gari wanda yake da sauran mutane sai ka zo dadin kowa. Shikenan inna lillahi inna ilaihi raji'un.
Mai yiwuwa kuma hauhawar hararen da ake samu a sassan jihar Kaduna ce ta sa rundunar soji ta kawo wasu sojoji mata a jiya Laraba da nufin kawo sauyi a yadda ake yaki da ɗayan ta'adda. gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i yayi karin haske akan kokarin da jami'an tsaron ke yi a lokacin da ya karbo wadannan sojoji mata.
Eh to kullun gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da yan sanda suna iyakan kokarin su na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha. Mun zauna da shugabannin kananan hukumomin birnin Gwari da Giwa mun tattauna da su.
Isa Lo.
Agai da Isa. To har yanzu dai wasu manya da sauran yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya da aka yi. Halimu Abdulrauf gare ki.
Batun sauya manyan hafsoshin tsaron Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi a satin nan ya shammaci al'umman kasar, inda kungiyar dattawan arewa ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmed ta ce kar 'yan kasar su sha'afa da sauyin da gwamnatin tarayya ta yi, lakari da cewa sauyin na iya kasancewa na gyaran gangar Afzinawa, saboda abu mafi mahimmanci shine shugaban kasa ya gano bakin zari a batun tsare rayuka da dukiyoyin al'umman kasar.
You can't say that they change it doesn't translate into much. First of all, the ones who have just
secretary General na kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a Najeriya Abdullahi Bakoje Adamu ya ce
abinda ake ta nema tun lokuta masu tsawo a da kamar ana gaba da gaske yake ba wasa yake yi, to yanzu fa ya tashi haikan yana wannan abu, wanda akwai wani shiri ma da aka yi na yakin kamar kofar rago, to wannan abu yayi nisa sosai.
Alhaji Dauda Abubakar dake zaman garkuwar jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Bango ta jihar Filato na mai cewa
dama mu a Najeriya an dade ana kiraye-kirayen shugaban ƙasa ya zartar wannan ayyuka, amma bai saurari jama'an Najeriya ba. To yanzu ya saurari ra'ayoyin mutanen Najeriya, ya gabatar da wannan abubuwa da yayi, mutanen Najeriya suna farin ciki da wannan da abu da yayi. Yanzu abinda muke so cabinet ɗinka na ministoci a Najeriya su ma ya rufe, su ne suke kawo mishi bakin jini a Najeriya.
Wasu masu faɗa a jama'a sun tofa albarkacin bakin su kan wannan lamarin sauyi.
Sunana Alhaji Awwal Lawan Uba. Dama na gurbanar da gwamnatin tarayya kotu ba don komai ba, domin ta saukar da shugabannin da suka shafi harkan tsaro a Najeriya da ita gwamnatin karan kanta, sakamakon rashin tsaron da ake fama da shi a Najeriya. Allah da ikonsa, wannan abun da shugaban kasar Najeriya yayi abun alfahari ne, domin na kai kotu dama a dalilai na shine shugaban kasa ya saukar da duk wanda yake da madafin iko ta bangaren tsaro a Najeriya.
Mun jira a gani dai shine irin sabbin hikimomi da dabarun da sabbin hafsoshin tsaron za su yi amfani da su wajen tunkara kalubalen tsaro da ya addabi kasar ta Najeriya. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna ci gaba da tsokaci akan halin tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskantar barazanar tsaro, musamman ma a makarantun kwana. Yau ma muna tare da Ibrahim Mohammed Sani da Bashir Musa Ibrahim, muƙaddashin shugaban kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati. Ga jagoran shirin Baraka Bashir da baƙin nata, da a yau suka mai da hankali akan rawar da ɗalibai za su iya takawa wajen kare kansu.
Ai, a makaranta ko da dai system ɗinmu mu kawai karatun ake bayarwa, to ya kamata a kowace makaranta, da ba a san primary ake yin yara boy scout ba misali, a ringa koyawa yara parenting da waye
a sakandare.
Ya kamata, ni makarantar mu sajan ne yake bulalan makara, in ka yanzu ina maka ina sajan, gwamnati ba ta dauka ba, saboda kawai boarding din za ta furce mata yawa ba ta katangar da nake nufi ina nufin tai katangar gaske ita ta gane don bisu gane ba ni a bana aron kujerar zan yi katangar
wato ka gane wato na fahimci katangar da shehu ma yake nufi amma bayan wannan katangar da yake magana
akwai
shi yana magana katanga ce ta kariya ba wai kawai kuma yana magana akan discipline ma tukunna tunan an ce wanda yake hukunta yaran da shauransu kaga akwai abun nan ba amma akwai magana da yayi shine maganan boy scout wannan boy scout din idan muka bincika za mu samu cewa idan mutun yaje kasashe kaman su Libya wasu kasashe din Laraba Middle East din haka zaka samu cewa akwai training da ake yi wa dalibai na wasu tsirarin abubuwa da suka shafi harkar soja saboda menene saboda su kare kansu da su kuma iya tsayawa akan abun nan a wannan shekarun shawo mai ni kaina secondary school din da nayi do makarantar sojoji ce tunda command secondary school ce boarding school ne anyway dukkan wanda suke tsaron makarantar kaga ɗan sojoji ne da shauransu su ne masu hukunci da shauransu ba amma wannan bai hana dalibai su dinga fita suna zuwa suna harkokin su a waje suna
to yanzu da ku tsaya tambaya ta ƙarshe
ba fa maganar kawai wai a ce wai yara su iya fareti ko su iya gudu akwai a musu tsalle-tsalle in su gudu wai in an kawo musu hari su gudu ba ni abinda nake jan hankalin hukumomi shine ya kamata hukumomi a da yanzu idan ka gina makaranta ko aka baka rukun makaranta zaka zama overseer ne na makaranta yara zaka ringa kallon su a matsayin yana da kyau a ce duk wanda yake cikin harkar ilimi to yana da wasu ilimummuka ba iya ilimin da ba kwarewarsa ba kawai ka kalli yaro ka gane psychology sa tahowarsa ma daga gidansu ya yake idan daga hostel ya fito me ya ake gane yaran da suke wani irin dabi'u marasa kyau a hostel har kaji an kama wasu yara suna wasu ta'addanci ko shaye-shaye ko wani abubuwa da ya saba wa al'umma ya saba rayuwa idan malamai yawa hukumomi za su tsaya tsayin daka na makaranta su aiki kai da kai da jami'an tsaro to za a gane cewar akwai matsalolin da za a iya takle
na fahimci maganar shehu mai yake yi kamar da mai yake yi akwai magana akan da ita Hajjia ta fara yin magana akai Hajjia Zainab ta fara magana akai cewa akwai matsaloli na overpopulation misali kamar daliban masu yin yawa a makarantu kuma gwamnati sai kuma dawo kan maganar shi shehu kamar shehu mai da yake cewa wato su makarantu wato gwamnati har yanzu ta kasa kawo wato kara fadada tsare-tsarenta akan wayannan makarantu
kamar ne muku wata tambaya kafin ita ce tambaya yanzu tunda aka debi yara a Chibok aka debi yara a Dafashi aka debi yara a Kankara wacce gwamnati ce bayan muna da hukumomi daga cikin hukumomin da kungiyoyi da suka ringa zanga-zanga akan an debi yara amma me gwamnati tai akan haka a baya-bayan nan aka yi zanga-zanga na NSAS akan harkar tsaro da wani abubuwa amma tuni jami'ai suka zo suka ce meye matsalolin ku suka saurara suka abin nan amma ina jin mai girma General Muhammadu Buhari yana katsina lokacin har ya gana da dalibai da aka kwashi shugaban kasa ya gana da dalibai da aka kwashi a Kankara amma bayan ya gana da su ya kamata duk da mun san harkar tsaro ba harka ce da za a zo duniya a fada a bidiya ba ya kamata a ce tun a lokacin mun gani a kasa makarantunmu na primary matakai daban-daban mu fara ganin gwamnati ta fara shigar da wasu masu ruwa da tsaki saboda ba wannan da karo da
fama kuma gane shehu mai
ya kamata mu
ga fahimci point dinka amma a cikin maganar da kai na dazu kace akwai jami'a wato ma'aikata mai zaman kanta wacce take da haƙƙin wato tsare-tsare da bincike da research da wayewa kan harkin ilimi da kuma yadda za a magance ga to ina ganin wayannan ma'aikatan ba sa aikin su yadda ya kamata saboda idan da suna yi a shekara 15 din da muka fara fuskantar matsaloli ta barbarewa na rashin tsaro din nan ya kamata a ce an kawo a cikin curriculum din makarantun nan an kawo wani abu da ya shafi harkan koyar da tsaro din nan wa dalibai ya zama is part of abin da ake koyar da kokorukula a sa a manhajan da ake koyar da dalibai a
makarantar kamar Bashir kafin ka ce wannan abu so nake mu yi tambaya ta ƙarshe mu yi
dawa kafin ki yi tambaya ta ƙarshe
to ai dai yana alaka da abin da
kina san akwai point din da muka tsallake akwai maganar da Comrade Mahi yayi yana cewar ya kamata a samar da wani channel tsakanin makarantu muna magana ne akan tsaro da jami'an tsaro ya zama cewar hanyar da za a samar din ya zama a duk makaranta ta boarding school da ake zargin ko ake tunanin za a iya zuwa a dauki dalibai ya zama akwai wani ofishi da za su sadar da jami'an tsaro cikin gaggawa idan abu ya zo kawai za a sanar da jami'an tsaro cikin gaggawa a makarantar
za su kare al'umma wanda shine primary abubuwan da yake responsibility din su haƙoƙin da yake kansu su tsaya abubuwa da dama na gwamnati mun san akwai policy kuma mun san akwai abubuwa da wasu abubuwan sukan janyo abubuwa su gudana duk muna sanar da irin wannan amma ya kamata ku yi duk su yi duk mai yiwuwa duk abin da za su iya akan su ga sun bawa mutane tsaro akan kowanne mataki musamman a makarantu makarantar nan yanzu shi kadai ne abin da ya rage wa dan talaka wanda yake iya yauwa yake iya zama ya dan waye da harkokin gwamnati idan aka ce yanzu babu makaranta to taɓarɓarewar tsaron nan gaba wallahi tallahi gidajen gwamnati gidajen hukumomin da waye sai dai su zama kango ko su zama bola ta inda za a ringa
to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani idan an dauka za a samu ingancin tsaro a makarantu da zai ba iyaye karfin gwiwar ci gaba da tura ƴaƴansu makaranta da rage gararan ba akan hanya kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim da Aminu Muhammad da kuma wakilinmu Baraka Bashir da taimana hira da su sai kuma Chubahiro Dedone daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya gargadi ministan lafiyan shi da cewar kada yi saurin karbar allurar rigakafin annobar coronavirus yana mai cewa babu tabbacin rigakafin tana da inganci ko kuma tana aiki a Habasha kuwa kimanin yara sama da miliyan 1.3 ne ke ci gaba da fuskantar matsananciyar rayuwa a sanadiyar rikicin yankin Tigray wanda ya shiga mako na 12 a cewar hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya a wata sanarwa da ta fitar sanarwar ta kara da cewar rashin sarari da hukumar UNICEF bata samu ba dan kai agaji ya kara jefa yaran cikin mummunan yanayi a jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki da zimmar kawo karshen matsalar dumamar yanayi yana mai cewa wannan matakin zai maido da martabar bincike a kimiyyance da amfani da sahihan alƙalumma wajen tsara manufofin gwamnatin Amurka
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku
muna taya wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara murnar auren kannansa Bello Hamisu da amaryarsa Hassana Lawal Ikara da Asiya Lawal Ikara da angwanta Abubakar Jibril ABK da za a yi duka biyu jibi asabar a gidan dogaye makera Ikara. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu amadadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Chibahiro Dodone da ya hada da kuma injiniyanmu ne yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.